daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mutar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Yusuf Aliyu Harande.
Tare da ni Amina Buhari Auna.
Amina, kin san yau ma dai kamar kullun yau ranar Talata wannan shiri namu yakan duba magana ne na ilimi da fasaha, kuma kin ga yau ma zamu taba wannan magana da aka yi wanda ya shafi darasin tarihi dake cikin ainihin manhajar karatun Najeriya, dan mu ga menene wai muhimmancin shi ma dai.
Saboda su san kaman da za su zauna da jama'a, kuskuren da iyayenmu sun kai a can su kada su yi, kuma saboda a samu zaman lafiya a duniya shi yasa ake koyar da tarihi.
Sofiya, farin ciki na musamman ma nake yi, kowa ya san kasara nan Juma'a na zana mai da shirin tarihi kawai.
Eh, gaskiya ne. To ai kin ga dama in aka yi magana tarihi dole ne mu duba maganar nan wanda ya kasance shi darasin tarihi yana da matukar muhimmanci. To amma kin san an cire shi a cikin tsarin karatun secondary, amma yanzu kin ga an dawo da shi.
Gaskiya tarihi darasi ne mai muhimmanci sosai. Dole ne mutum ya san inda ya fito, ya san asalin sa. Lokacin ne mutum zai dada gane menene ma darajar shi, lokacin mutum zai dada godewa Allah ma ko shi wane ne. To saboda haka ne yau wakilin mu na sashen Hausa Babangida Jibril daga Lagos ya hada mana wani rahoto.
Wai Amina, ba duk da haka kuma bari zamu ji abubuwan da muka tambaye ma sauraron ma shafin mu na zumunta da kuma abin da suka ce. Bari Amina, ina ganin zai bada ma'ana idan muka fara da tambayar da muka yi ma sauraron mu a shafin mu na Facebook da kuma irin abin da suka amsa mana, inda muka tambaye su menene ra'ayin su game da dawo da darasin tarihi a makarantun secondary wanda ake ce ma history kenan a turanci. Sai suka amsa mana da cewa
amsar mu ta farko a yau na haɗin gwiwa ne daga kishiyoyin matan Ado Salati goma ga Annabi Jamila da Fati, inda suka ce mu a ganin mu dawo da darasin tarihi wato history a turance a makarantun secondary samsam bai dace ba, idan aka yi la'akari da cewa kowane zamani da irin kalar fasahar sa, don haka sabbin tarihi ne kamata a kirkira ba tsaffi ba.
To kinga nasa kuma taya tunanin kenan. To ita kuma Aisha Usaini Dangote Karasuwa da Zainab Ibrahim Musa Wada cewa suka yi eto ko ba komai dalibai za su gamsu da tarihin baya, akan duba abinda aka yi, saboda ta wannan hanya ce kawai dalibai za su san tarihin abinda ya faru a baya.
Kwarai. To Usman Mukhtar Muhammad kuma cewa hakan yana da kyau.
To shi kuma ya haya da No Azare da Kadora Digaga dan Fulani Warjigi suka ce gaskiya muna maraba da dawo da darasin tarihi wato history a makarantun secondary.
Yusuf da ji ka faɗa sunan nan ko dai dan yankin ku ne?
Ai baki sani ba. Shi wannan dan Fulani Digaga da shi Warjigi innan wata ai kullun saboda na saba karanta wasiƙun su, kuma sunan yana daga cikin sunanakin da suke ban sha'awa.
Haka dai. To sai kuma Bishir Dabai shi kuma yace an yi daidai.
To kin ga Isa bakanikin waya Sadam ne ko Sadam eh, to shi yace salam yau da gobe, indai an yi ne dangane da dawo da wannan darasin na tarihi a makarantun secondary yayi daidai, domin shi kansa tarihin abu ne mai muhimmanci ga mutane, ya kunshi lafiya da komi abubuwa da suka shafi abin tarihi da saurakin su yace to ya gode yau da gobe.
To sai kuma amsar Usman Ali Chiroma shi kuma yace hakan yana da kyau domin ta haka ne zamu san tarihin magabatan mu. To kaga in yanzu zamu dauko misalin shugabannin mu su Murtala Agui
Irosi kware da gaske. To kin ga shi kuma Ashuru Bala Muhammad cewa salam yau da gobe ina ganin hakan zai bai wa dalibai dama wajen sanin magabata da kuma abin da tarihi yayi.
To sai Abdulkadir Sarkin Hurmi kai gaskiya magana mai muhimmanci yace salam yau da gobe yayi daidai ganin cewa wasu jama'a tarihin su na neman bacewa.
To shi kuma Hassan Bello Ibrahim cewa haka yayi daidai yana taimakawa kware da gaske ga yara su samu sanin abin da ya gabata a cikin tarihin ƙasa da kuma al'ummar sama.
Kwarai. To shi kuma wari malam Barebire zuwa Niger alasa na faɗi sunanka daidai yace daga ƙasar Libya. To yau da gobe ina nan tare da akwatin rediyo na domin jin yanda shirin za ta kaya.
To kin ga shi kuma ɗan Hilani Mubarak cewa ya gaskiya yana da kyau duk ɗalibi ya san tarihi kamar yadda ya kasance.
To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga Haruna Salisu dan Fulanin Kwara. Ya naga Fulanin ne duk suka
rashin
haƙiƙa yace haƙiƙa dawo da darasin tarihi a makarantun sakandare abin ayaba ne. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Yanzu kuma ga wakilin sashen Hausa Babangida Jibril dauke da rahoton da ya hada mana akan wannan batu.
A kwanan nan daidai gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada sanarwar cewa za ta dawo da koyar da ilimin tarihi a makarantun firamare da kuma sakandare a kokarin da gwamnatin ke yi na koya wa dalibai da kuma matasa tarihinsu. Wannan mataki da gwamnatin ta dauka dai ya biyo bayan dakatar da koyar da waɗannan kusa-kusai ne a makarantun na firamare da kuma sakandare a can baya. Wannan mataki da gwamnatin ta dauka dai ya jawo muhawara daga sassa daban-daban na al'umma kama daga malamai zuwa iyaye da su kansu dalibai. Akan haka ne kuma naji ta bakin iyaye malamai da kuma dalibai da sauran al'umma gari ko menene ra'ayinsu game da wannan mataki da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka. Da farko dai na fara jin ta bakin Dr. Salawuddin Muhammad Lawal malamin tarihi wanda kuma tun da farko ya shaida mana ma me ake nufi da tarihin.
Tarihi shine kaman labari abun da ya faru ya wuce da can, shine ake koyarwa saboda yaran yanzu su san abun da ya faru abun da iyayenmu sun kai su gane me ga abun da sun kai ga kaman da sun kai zama da juna ga matsalan su saboda su san kaman da za su zauna da jama'a kuskuren da iyayenmu sun kai a can su kada su yi kuma saboda a samu zaman lafiya a duniya shi yasa ake koyar da tarihi.
To idan yana da muhimmanci ga al'umma me yasa ke ganin a can baya aka daina koyar da tarihi a Najeriya yanzu kuma aka ce a koma?
To abun da yasa aka dakatar da ba cewa ma an dakatar da koyar da tarihi ba amma an kikiro wayansu subject haka wanda aka gan cewa matsalan da Najeriya ko duniya ke ciki su wayannan subject din za su iya magancin shi wayannan matsalan da ake ciki. Amma abun da sun kamanta shine cewa fa ko wani irin ilimin da kake kiro ba za ka iya yi ba sai kana da tarihi, saboda ko ilimin da ma da kake kiro ya kamata shi ma ilimin ma na da tarihi, haka kuma mutane suke da shi. To na abun da ya faru a Nigeria mutane ne suke jin tsoron tarihi, saboda tarihi dai kamar madubi ne. In ka kalle madubi za ka ganka. To abun da ka shuka abun da ka yi ko yau ko gobe ko jibi in lokaci ya kai dole a bude maka cewa ga abun da kai, saboda haka mutanen da suke gwamnati lokacin, mutanen da suke shugabacin mu lokacin, sai suna jin tsoron kwar da tarihi saboda abubuwan da sun kai da bai da kyau. Kada a zo a ga musu ko yaran su ko jikokin su ga abun da baban ka yayi kuma ba na gari ba, to ai ka ga wannan zai zama kamar matsala ga yaron, ga iyalin su ma gaba daya. Shi yasa mutane sun kai kokare an kaudashi koyar da tarihi a jami'a. To yara ma kuma su ba ɗan makarantar suna gan cewa tarihi ba kamar sauran subject bane, yana da faɗi da yawa, sai sun fara jin tsoro saboda ba sa so su yi karatu. To abun da ya kawo matsala ga tarihi kenan.
To ta yaya tarihi zai taimaka wajen ciyar da al'umma gaba, da yanzu aka ga yana da muhimmanci?
To na daidai in ka lura kasan mu Najeriya yanzu muna da matsala sosai. Kaga irin ladabin da ake yi ma juna da yanzu babu. Me yasa? Saboda ba a koyar musu darasin da zai sa musu irin wannan ladabin da ya kamata. Na ɗaya kenan. Na biyu yanzu za ka cewa yara ma sun yi nisa ko an kira su ba su aji. Saboda me? Saboda ba su san abin da ya faru jiya ba, balle ma na yau. In ka kalla yanzu yaron da shekarar shi ma bai wuce, yaran da suke secondary school yanzu yawancin su in ka tambaye su waye Obasanjo, Obasanjo da ya mulki nan shekara nawa kenan, 16 ko, in ka tambaye su waye Obasanjo ba su sani ba, balle ma a ce ma waye kamar su Murtala da sauransu, ba su san tarihin garin su ba, ba su san tarihin kasan su ba, ba su san kamar da jama'a sun kazo na tare da juna har an kakkiro Najeriya ba. To kaga matsala ne, amma yanzu da aka dawo da koyar da tarihi a makaranta, zaka gan cewa yara za su fara fahimta da irin wayannan darasin ladabi da biyayya, su san darajar abun da ya faru jiya, saboda kuskure da mutanen jiya sun kai kada su suyi, su san kamar da za su yi zama tare da jama'a. Kaga yanzu a Najeriya ko mun ki ko mun so, ya kamata mu zauna da juna. Bahaushe ya zauna da Bayarabe, Bayarabe ya zauna da Inyamuri, Krista ya zauna da Musulmi, Musulmi kuma ya zauna da Krista, kuma zaman lafiya. Amma saboda an kauda koyar da history, koyar da tarihi, duk wayannan abubuwan sai sun kallallace muna gan juna kaman madaki, juna kaman abokan gaba. Komi mutun yayi yanzu, in mutun yayi wani abu kaman shugaban kasa yanzu, komi yayi saboda jin daɗin jama'a, za a ce oh yayi ne saboda shi musulmi ne, ko saboda shi Fulani ne, ko saboda shi dan arewa ne. Yayi ne takura mutanen kudu, ya takura su Kirista da sauransu. Kuma ba haka bane, ba haka bane. Wannan rashin tarihi ne yake jawo wannan abubuwan, rashin fahimtan juna ne. Kuma ba kowane saboda zai iya samu fahimta juna kamar tarihi, saboda tarihi zai koya maka abinda wani yayi har duniya sun san shi, kowa yana so ya zama kamar shi. Amma in ba tarihi na zaka bi wani, tarihi zai koya maka kamar da zaka zauna da dan wanka, tarihi zai koya maka kamar da zaka ba wanda ke gabanka, har da ma wanda ke bayanka ladabi. Saboda ladabi in kai ma na gaba za a yi maka kaima, amma in ba kai ma na gaba ba, kai ma lokacin ka yazo ba za a yi ba. To ka ga ta haka ne shi ne muka fara samun matsalan da muka gan juna, muka gan kanmu a cikin yanzu a Najeriya. Amma alhamdulillah da gwamnati ta yi tunani, kuma mu ma mun da muke cikin koyar da tarihin, mu ma mun yi magana da gwamnati, mun nuna musu cewa wannan abun fa ya kamata a dawo da shi saboda matsalan da muke da shi a Najeriya. Kuma gwamnati Obasanjo ya zo ya yi kokari cewa zai dawo da ita, har yanzu ya wuce bai yi ba. Jonathan ma bai yi maganan ba ma. Amma da lokaci ya zo, ka gan shi shugaban kasa Buhari ya sa abun da yake yi da tizo ne, ya san cewa akwai matsala, kuma matsalan za a iya magance shi in an fara koyar da history. Shi yasa bai ma bata lokaci ba, da aka kawo mishi yasa hannu shi ma fara koyarwa.
To kamar ku malaman tarihi yanzu, wani kokari kuke na jan hankalin ɗalibai su rungumi wato darasin tarihi?
Yanzu na farko shine cewa kungiyan malaman da suke koyar da history abun da ya kamata mu yi kuma an fara mayi ko ana zuwa makaranta ana meeting da su principal ana gaya musu kaman da za a yi a koyar da history da tarihi na biyu mu da muke ciki lokaci ne yanzu mu zauna mu rubuta takardu wanda yaran da suke primary da secondary za su yi amfani da shi saboda komi koyar da karatu in yaro bai da takardun da zai karanta ai kagan akwai matsala abinda ka koya mashi kuma ya samu takarda yana karantawa za ka cewa ilimi zai bunkasa na uku shine cewa yara suna dan cewa in su karanta tarihi in sun karanta tarihi kamar da nake cewa ya kamata mu kikiro mu rubuta takardu da yara za su yi amfani da shi kuma kamar da ake magana cewa wanda ya karanta tarihi ba wani aikin da zai yi ana ganin su cewa mutanen rikici ne da sauransu kaga matsala na dai ke wannan ma ana gan cewa ko wanda ya karanta history dan rikici ne kuma ba dan rigima bane shi dai dan wanda ya karanta history tarihi abunda ya gani ba zai boye ba zai fada
ya san yancinsa
kuma abunda jama'a ba su so kenan to mutane suna gan cewa ka karanta history yanzu mutane suna maganan aikin hannu da sauransu ba za ka yi komai ni ce ba haka bane amfanin ilimi ka sa abunda kake yi ko ka karanta tarihi wanda ma ya karanta ko petroleum Allah ya ce wai hanyar cinka kenan zaka san shi ma fi zaka san shi ai zaka san aiki fiye da shi da ya karanta wannan abun ni ko wani lokaci ina karanta da yara na kamar wanda za su yi suke 400 level za su yi graduate to ko kuna ga kamar cewa za ku samu aiki ba ga aiki da yawa da za ku yi ilimin ka samu ko sai ka je ka zauna kai to me ya kamata in yi ka kalla anguwanku za ka gan cewa akwai wani abu ɗaya ko biyu da jama'a suke so kuma babu sai ka dauki wannan zaka fara zaka wahala amma dai zaka zai amfane ka a gaba saboda haka abun da ya kamata mu yi kenan mu ga ma jama'a tarihi na da muhimmanci kuma in ka karanta in Allah ya taimaka ko ina zaka iya aikin zaka koyar da karatu zaka iya aikin office zaka zama ambassador zaka ma zo kai zaman ka kai wani aikin ga Allah ya ji kanshi Adamu Shiroma tarihi ya karanta kuma ya zama governor na Central Bank kuma ya taka rawa kowa ya gani yayi minister na kudi kuma wajen da lokacin da rike minister na kudi kowa ya san abun da wannan mutum yayi kuma tarihi ya karanta
aikin jarida
kuma gashi zaka yi aikin jarida zaka iya PRO ba abun da mutum zai iya yi ban karanta tarihi sai dai ka san abun da kake yi ka san abun da ka karanta shine zai bude maka hanya mutane ma za su neme ka
to ko yaya dalibai da ke karatun tarihi a makarantu daban-daban suka ji game da wannan mataki da gwamnatin ta dauka wasu dai na ganin hakan zai taimaka wajen samun musu da aikin yi domin a can baya ana ganin cewa karatun da suke na tarihi ba zai haifar musu da wani da mai ido ba a gaba ga dai abin da daya daga cikin dalibai da ke karatun tarihin ya shaida mani
sunana Abubakar Madaki Erana
to gashi kai dalibin tarihi ne gashi kuma da farko dai zan tambaye ka me yasa kake karanta tarihi
dalilin da yasa ina karanta tarihi domin in san abin da ya faru daga baya da abin da ake ciki da kuma yadda za a yi a magance abin da zai zo daga nan gaba dalilin kenan yawa
to gashi gwamnati ta ce za ta dawo da koyar da tarihi a makarantar primary da secondary ku a matsayin ku na daliban tarihi a kuka ji
mun ji dadi kwarai kuma mun ba da goyen bayan mu 100% sosai
wani irin gudunmawa za ku bayar
za mu ba da gudunmawa sosai don a yanzu na halin da ake ciki ana karancin malaman tarihi sabili da haka mu karan kanmu da muke dalibai za mu yi kokari inda aka gan akwai rashin malamai za mu yi volunteer inda za mu kokata ma gwamnati domin mu aza masu mu kara masu a karfin gwiwa domin a ci gaba da dokan darasa din.
To akwai dalibai ko iyaye da za ka cewa ba su son ƴaƴan su karanta tarihi, wanda kila ana ganin kamar tarihi ko ka karanta shi ba wani aiki za ka samu mai gwabi ba, haka me za ka ce?
Wannan da yake ce wannan kuskure suke yi, domin ko da likita kake, domin likita dole sai ya nemi tarihi tukun. Da zaran ka je asibiti za ta tambaye ka me ke damun ka, yaushe ya fara maka, duk wannan cikin tarihi ne. So wannan da suke yin wannan kuskure ne, rashin sani ne ga dangane da wannan abu.
Wani kira za ka yi?
Ina kira gare su sa himma, su ba da encourage, wato su ba su yaran kwarin gwiwa domin su karanta tarihi. Komin da ka karanta tarihi, komin da ka yi ba zai yiwu ba in ba da tarihi ba. Gwamnoni, shugaban kasa, duka wayannan duk aikin tarihi ne. Yawwa.
To koya iyaye su ba suka ji game da wannan mataki na gwamnatin tarayyar Najeriya? Na ji ta bakin wata uwa kuma wanda ta bayyana yadda aka koya musu tarihi a can baya da kuma halin da ake ciki yanzu. Mai suna Hajiya Ladi Sani Kwantagora.
Wannan magana ne da ya kamata, domin wasu abubuwa an riga an yadda su, shi yasa yanzu nan karatun yara ya zama lalura. Tunda mu a lokacinmu daga aji ɗaya zuwa aji hudu ana koyar da kai da Hausa ne dukka abubuwan da za a koyar, in tarihin ne da batun kuma addini. Kaga dukkan su duk an zubar. In kaga dama ne ka koyar da ɗanka da addini, in baka ga dama ba ya rage naka. Amma mataki na farko tun daga makaranta ne, to ya kamata a ce hatta shi ma addini a sa shi ciki. Da Christianity din nan da Islamic dukka a tabbatar an mayar da su, ba tarihi kawai ba. Domin yaro daga gidansu tun yana karami ake koyar da su, yake daukan abubuwa a kan shi. To idan har ya girma wa'innan zancen addini ba zai zo mashi a kai ba, tunda ba a koyar da shi tun farko ba. Don haka muna roƙon gwamnati, don Allah idan ta mayar da batun tarihi, to a sa batun addini a ciki.
To kaman rashin koyar da tarihi nan wasu na ganin kaman shi haifar da rigingimu da aka yi ta yi a can baya. Ke kin yarda da wannan hasashe?
Akwai haka, domin kowa ya san inda ya hito, ya san wani ba garin shi ne ma ba. Amma tarihi ya nuna mashi kakannin shi ko iyayen shi sun taso ne daga wani wuri suka zo suka zauna. To kai ka san kai ma naka waninka shi ma ya bar inda kai kake takama, ya je garin wani ya zama wani abu. To ka gani zaman tare sai yayi sauki. Amma mutane sai suna ganin kaman idan ka taso daga garinka ka zo garin wani wai ka zama babu. To ita Najeriya da yaya aka kafa ta, akwai wanda zai ce wannan ƙasa nashi ne, kowa ya zo ne, yaƙi ya sa waɗansu sun zo sun zauna wuri sun zama 'yan gari. To yanzu tunda ba yaƙi, kana barin wuri ne ka dawo wani gari inda kake gani ya shi maka amfani. To sai kuma a dauke ka a ce bako, yaya ƙasa naka ne za a dube ka a ce bako? Kaga bai kamata ba. In dai an mayar da tarihin nan kowa ya san yanda magana zaman Najeriya yake, kaga dole dukkanmu mu haƙuri da juna don a zauna lafiya.
Alhaji Abdullahi Abuja wani uba ne kuma basaraken gargajiya, wanda ya shaida mini jin daɗin sa game da wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta ɗauka.
To wannan al'amari ne da yake musamman mu sarakunan gargajiya za mu amshe shi hannu biyu, saboda ya kasance ne kaman tun da baya. Kuma yaranmu na yanzu da irin al'adu da aka tashi da shi na irin ƙasashen waje, yawanci ba su san da ya faru a baya ba, ba su san irin tarihin iyaye da kakanni ba. Kuma shi yasa za ka ga yaro ya tashi da wani irin tarbiyya wanda bai kamata ba. To mu a ganin abu ne mai mahimmanci, kuma zai taimaka wurin haɗa kan ƙasa Najeriya. Kamar da na kudu da na arewa za su san cewa mun taimaka mu juna ne, muka haɗa kai aka zama ɗaya.
Ba ganin irin wannan kwangaba kwambaya da ake a tsarin ilimin Najeriya shi ke mai da hannu a gugu baya, domin tarihi nan an san ana koyi shi da, amma kuma wata gwamnati dakatar gashi kuma yanzu an ce a dawo.
To wannan yana ɗaya daga cikin matsalan da yake ita kundin mulki na Najeriya ya kamata ta duba, saboda a kowace kasashe ma da suka ci gaba, gwamnati ci gaba ake ba kowane gwamnati in ta zo ta kawo nata salo ba. Abinda gwamnati na baya ta wuce wanda ta shuɗe, abinda ta bari shi za a ci gaba da shi. Bai kamata a kullum ana canza dokoki da abubuwa wanda yake za su mai da hannu agogo baya ba. Saboda haka kaga dole ne za mu riƙe al'adunmu wanda yake yaranmu za su samu koyi a gare shi. Saboda haka yanzu gwamnati ta dawo ta yi wannan tunani, kuma zai taimaka mana sosai wurin haɗin kai da kuma yaranmu za su san irin al'adun da ya kamata su riƙe da wanda yake kuma bai kamata ba. Saboda yanzu muna fuskantar matsaloli irin na security na ƙasa, to duk rashin sanin al'adu shi ke kawo wasu cikin wannan matsalolin. Kuma al'adun wanda ya kamata a gyara sai a gyara.
Kash, to Amina, kin ga lokaci yayi mana halin nasa, amma dai kin ga har yanzu dai muna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Kin san an ce da taba kidi taba karatu, to yanzu kin ga mun dan taba karatun, to wani mu taba kidin ko ba.
Allah al-raziku kai ka gage sani a cikin mashiya, ka zamo al-alimu masanin sirrin sarari da kuliya, ka sallada aiwa bauta da sani a cikin biyayya, amfani ilimi aiki da sani bisa sun kaya. Kuma mutanen da baban gida Jibril ya tuntuba su ma sun yi magana
kwarai da gaske
ga harkan tsaro, ga harkan duk ni, amma ka sai su fin zaka ce ni dan ina son shi anan tarihi da tatsuniya ne. Amma tsakani da Allah, ni na yarda cewa sanin tarihi jari ne.
Kwarai da gaske. To
jari ne,
ayin kika duba
ana maganar yaki, ana maganar dabarun tsaro, ana koma menene, sanin tarihi wallahi babban jari ne
sosai. To ai Amina, idan kika duba zaki ga konan kasar Amurka da ta ci gaba, ai in kika duba tsarin karatun sa anan, ai tarihi yana daga cikin abin da suke ba mu matukar muhimmanci.
Kwarai da gaske.
Zaki ga darasin tarihi ai ba a wasa da shi.
Komai kuma sai da masana tarihin nan.
Sosai.
Ina ganin da ana ga kamar tarihi ba wani kuɗi yake kawowa ba ko menene. But akwai abin da ake kira noble profession a Turanci.
Kwarai da gaske.
Wato zaka fassara
mana. Ai shine watan wani fanni wanda yake nan musamman na daban. wanda yake
da karamci
karamci kwarai da gaske kwarai da gaske
to gashi dai lokaci da yayi hali ana muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau Mr. Justin Three tare da abokin aiki na da ya tiya na gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
ni Amina Buhari a wannan ke cewa huta lafiya daga nan birnin Washington
Soyayya ga kowa.